Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mau saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyen ne tare da Mahmud Ibrahim Kori da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Lahadi 30 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi. To amma kafin nan bari mu soma da labaran na duniya tukunna.
A Najeriya, yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar Sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da ƴaƴansu gida, ƙungiyar tsafin ɗaliban da suka yi karatu a Sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a Kano domin neman Allah ya kubutar da ɗaliban na Najeriya daga tarzoma da take wakana a can ƙasar Sudan. Naibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke birnin Kano, Dr. Umar, wanda ya jagoranci taron addu'ar, ya buƙaci hukumomin na Najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen suna kubutar da ɗaliban. A shekaran jiya Juma'a ne hukumomin Najeriya suka yi jigilar ɗaliban nasu da ke karatu a ƙasar ta Sudan zuwa kan iyakar ƙasar da Masar a wani yunkuri na kwashe su zuwa gida Najeriya. Rahotanni na nuni da cewa kusan ɗaliban Najeriya ne kawai suka rage a ƙasar Sudan tun bayan da ƙasashen duniya suka fara kwashe ɗalibansu bayan da tarzoma ta ɓarke a ƙasar. Batun yancin 'yan jaridar Amurka da ke tsare a ƙasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na ƙungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. Shugaban ya bayyana damuwa kan yadda wasu gwamnatocin ƙasashe ke ci gaba da cin zarafin 'yan jarida da dama. Muna aika saƙo ga duniya a sani cewa cikakken 'yancin 'yan jarida shine 'yancin al'umma. Don haka 'yanci da huriya ga kafofin labarai baya nufin kiyayya, a cewar shugaba Joe Biden. Shugaban wanda ya isa wurin taron liyafar bisa rikir mai ɗakin sa Madam Jill Biden ya yi ganawar sirri da iyalan Evangelist Kobik, wakilin mujallar Wall Street Journal wanda ke gidan kurkuku a ƙasar Rasha tun a watan jiya na Maris. A ci gaba da bada bayanan yau da kullun da ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ke fitarwa game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine, ma'aikatar ta ce hukumomin Rasha na ɗaukar tsauraran matakan ladabtarwa a kan dakarunta. Rahoton da ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta wallafa a shafinta na Twitter ya nuna yadda kwamandojin Rasha ke sanya dakarunsu a tantuna na ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka yi wa rufin kwano kuma ake yi wa laƙabi da Zindans. Rahoton ya ce akwai rahotanni da dama daga dakarun na Rasha da ke cewa an sanya su a ƙarƙashin Zindans saboda dalilai daban-daban, ciki kuwa har da yunkurin fita daga aikin soja da kuma waɗanda aka kama da laifin shan barasa.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Hausa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko?
Haka.
Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid.
Kallabin shirin ta wannan makon, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nemo mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abin da ya ɗauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen ƙananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba shirin na yau ya karbi bakuncin kwararren likita wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon bari mu faro takwan da batun yi wa yaya mata aure da wuri a jamhuriyar Niger wata matsala da ta dauki hankalin kasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ƴan matan da kuma gidan da za su kafa a wata hira da murya Amurka Madam Coco Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin mata ta yi karin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da kungiyoyin mata ke yi na shawo kanta
mu kungiyoyin mata koko da muke yi biskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a fuskan fannin arme ba hana bane muke yi tai aure kuma ba hana bane muke yi amma yarinya aure ina son in sanar da al'umma ta mutu duniya duka da sintuma matuƙa ta ƙasar Niger da fuskan yanayin da ke faruwa paske yau tukunan mu abinda muke yi horar da muke tukunan sai mun horar da uwaye mun horar da su kansu yara kankana mun horar da al'umma abinda muke ce ma sensibilization ni ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karma yarinya a da wa da ya gai an mata arme sai a yi abinda muke ce ma kame sai ga yarinya da yi ta diya mace sai ga an ce na kama ma dana yarinya kaza ka gani ko kenan kaman nan da ake in lokaci ya kai ana gayyata abin arimi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta yi gidan miji zai ta je gidan surukai ko gidan babayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su suksa cece ku ce takul takul cikin harka kenan a shekara 11-12 sai a mayarin arimi da kashi dakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci bin tabarakallah sun kaga yarinya yar shekara 10 tabarakallah masha Allah ta kai gare ni ni ne shekara 50 da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta koshi kenan da an kai gare ni jiwo ciki za ta dauka cikin nan ta dauka bat ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'ur cikin daki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu di ba ga zamanin ganin yanzu di yarinyar ta yi kaji an ci an mata sai zaye wannan ke kai mu ga illan yoyon hitsari yau masha Allah di ba ga wadda diya mata a ƙasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka di ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaye da ta fuske sai zanen bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allah ni sai ni aihuwa shida yalla na gaba na sun yi 7-8-9-12 uwayen mu to yanzu ya shiban duniya kaga an yi aihuwa na yaya babu mu abin da muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana arme bane ba arme lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya ji daɗi ya wadatas ba a yi arme ba kuma a kuma ana wayo-wayo kaina yanzu tarbiyyar iya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace da kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu zamani ya bata komi wannan talabijin da muke gani wannan resources sosai da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da diyan mu ga zamani paske ji abin kaga diya mace za ta yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da mun ka dauko ya kamata mu horar da diyan mu buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni sa sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba
mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su, su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar, ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir, shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci a kan wannan batu.
Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi, ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka, ba daidai bane ba. Kuma a ƙasashe da suka ci gaba, wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately, mu a Najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shi ne kowa gani yake hukuma ne shi a kan shi. Kowa zai iya yin abin da ya ga dama, ya je ya kwanta ya bacci da mun shari, saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi. Da a ce ana hukunci mai tsanani, wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba. Saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban. Na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye, musamman mu iyaye mata. Su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman, kuma duk wanda Allah ya ba wada ba ƙaramin so yake mishi ba. Kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dade ya baka. Amma yau mun wayi gari, iyaye muna haifar ƴaƴa, muna sakin su. Wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare, ba za ta tunanin ina ya tafi ba, wani hali yake ciki. Wannan ba ƙaramin sakaci bane ba. Zaka shiga, ni daga Kano nake, haifaffiyar fage ce ni. Zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan, da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya ɗauki ransu, ƴan uwansu sun ƙi su sa ido a kansu, da ƴaƴan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban, daga Kwara ne, daga Naija ne, daga ina ne, duk an zo an zubar mada su kara zube a Kano. Ka shiga angwani ka ga ƴaƴa, wallahi ba za ka iya kirga su ba. Yawo suke kamar ba su da iyaye. Wani ɗan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba. Wace irin rayuwa ce wannan? Fi sabilillahi. Yaya za mu ce mu ga daidai? To ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa, ina da ƴaƴa shida. Wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye. Saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci, mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu, mu kula da ita, mu wa ƴaƴanmu tarbiyya, mu ba su ilimi ingantacce. Abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya: ka taimaka mishi ya sami ilimi, ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa. Kuma kowane addini ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya. Abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati. Gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba. Idan yaro an kai shi makaranta, an ba shi ingantaccen ilimi, ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a Arewa, da safe za ka tafi makarantar boko, ka je ka dawo, ka ci abinci, ka kama hanya ka tafi Islamiyya. Ba zai je ko ina ba, zai je makarantar da safe yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi, ya cire uniform ɗinsa, ya ci abinci, ya shirya tafi Islamiyya. Ya tashi magariba ta yi, ya tafi gida. To ilimin ma yanzu ya gagara, babu shi. Babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi. Babu shi. A baki yake ba, a zuciya yake ba. In ka ga ɗa ya sami ilimi a Najeriya, yanzu iyayensa suna da hali. Idan ku ba su da hali, sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda ƴaƴanmu suke gararamba. Saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari. Sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan, me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba? Kuma ba ma wai abin duniya ba, a'a, ɗa rai ka raba shi da iyayensa, ka je ka kai shi wani guri, al'adarsa daban, addininsa daban, ka canza masa suna. Ai wannan ba daidai bane ba. Ko ina a duniya nan an san an yi wannan abu ba daidai akai ba.
To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma.
Wannan zamani mata idan mun lura, sai mun tashi mu mata gami
kiwon lafiya kuma wannan makon mun karbi bakuncin Hawwa Abdullahi Danbata kwararren likita a Najeriya wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baɗi sabili da rashin sanin amfanin shi.
Abinda ake nufi da azumi ba wani bane illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa. Addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi, sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani. Wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu. Muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa, amma kalan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba, na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum, so ganga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan. Na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation, sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa, kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu.
To shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin dan adam?
Hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan suga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne. Hanya ta farko, jiki yana decreasing din insulin resistance, mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki, zuwa tsokoki, zuwa cells din jiki dan ya bada energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan. Idan ya zama cewa an yi decreasing din insulin resistance din, so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yanda jiki zai zama sensitive to insulin din. Wannan kuma zai ba wa dama da yanda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki, zuwa cells daga bloodstream, daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki, zuwa cells na jiki, su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi. Kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum, to wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan, makaman masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin. Abu na biyu kuma, shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose dake jikin mutum ne, so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya dauki wasu awanni bai ci ba, iya wannan da yake da yanarke glucose din dake jiki da shine jiki zai yi amfani da shi ya bawa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast. So shi ma kan ga ya rage samun free glucose a cikin bloodstream din mutum, zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan. Abu na uku kuma, akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse, ya aje glucose sai ya amfani da kitse, ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai bada energy din da zai bada kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi. Kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari, yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa, shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism, ma'ana yanda jiki yake sarrafa kanshi, yake tsatsara abubuwa yanda yake na jiki. To wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam. To idan mutum yana azumi ana samun regulation, ana samun control, ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose aka ci shine zai circulating over lokacin da mutum ya azumi.
To masu sauraronmu za su so su ci karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya.
Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama, kamar ala misali ci ainihin azumi yana kawo narkewar kitse, ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari. To ainihin wannan narkewar kitse din, in kitsen ya narke aka amfani da shi, yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum. Akwai cholesterol, akwai triglycerides, duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse, to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum. Kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya. Mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin ɗan adam, wanda kitsen shi abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata, sannan yakan kuma bi ya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke ɗaukan jini hanyoyi ta kai shi zuwa jiki, kuma da sannan blood vessel da suke bawa ita akan ta zuciyar jinin ta. To wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi, sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi. Sai wannan sai ya haddasa hawan jini, kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya. To idan mutum yana azumi, kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen, zai narkar da shi, zai rage yawan cholesterol, zai rage yawan triglycerides. Wannan ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din. Mutum ga zuciya ta samu lafiya, sannan kuma yana rage hawan jini shi ma. To duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yanda ya kamata.
Madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal, 'yar siyasa, 'yar gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Wace ce Hajiya Hafsat?
Hausa sun ce jinka ya fi ganinka ko?
Haka.
Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. To an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshal ko kuma Hafsa Abdulwahid.
Daga ina aka samu wannan sunan? Kamar mu ci gaba, daga ina aka samu
sunan miji na kenan? Sunan miji na kenan da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa. To kin san kuma maza a sirar da asal su shi da ya je sai ya sa sunan sa kawai. Tunda aka samu sunan.
Amma yayi kokari tunda dai shi yaje shigar miki da littafin.
Ai ba shi da wannan matsalar shi. Shi yaje kai littafin amma maimakon ya sa sunan baba na sai ya sa sunan shi. To yanzu sunan shi ne shahara ba na baba na ba.
Allah sarki.
Wace shekara kenan?
To na shiga competition din da 72. Na zo a na biyu. Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi ya zo na daya wannan gasar. Amma littafin sun fito a 72, kuma daga baya in suka gobara sai aka sake reprinting 1980.
To me ya baki sha'awar fara rubuta littafi?
To ai na taso na tara ana yi ne a gidanmu. Kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sun kin san rubutunsu na addini ne. Ba da hira ba ne. So na taso na tara ana rubutu a gidanmu. Kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su da mace ina primary five na rubuta shi saboda wata senior sister ɗina da ya zama gurin ta ta yi min aure. Ta samu ɗan tangarda wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da kabilanci. Ta kawo Balarabin Libya maimakon Bafulatani ɗan uwanta. Sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su da nilin da ya sa na rubuta littafin kenan. Amma canza shi da aka shiga competition da wannan Nigerian Publishing Company shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki sai na shiga gasar tare da shi.
A ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, arewacin Najeriya ma a Kano, inda yawanci galibi zaki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro. Ya aka yi
har to aikin kai? Kin san ya danganta da gidan da ka fito. Mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiya da na Boko. Babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa 'ya'yansa maza. Kuma ya yi inkwarijin dinmu duka mai karatu, ni kaɗai ce ma ba ni da digiri a gidanmu. Amma duk sauran ƙanne na daga mai PhD sai mai master sai ina da professor biyu a gidanmu mata. To kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba. Kuma yawanci duk wanda ya yi karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hada nashi ya yi karatu na boko ba. Tunda kowanne da irin amfaninsa da yake fitowa. Ba wai lalle-lalle idan ka yi boko za ka zama lalacewa wani abu. Wannan duka a da ne ba a lokacin mu ba ne. Mu gaskiya gidanmu babanmu bai bambance mu ba.
To gaskiya
raba abu ba ya ba mu iko in karatu kaman sauran maza iyayensa maza.
To Hajji Hafsa, wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki. Muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya famfana.
To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano. Na soma karatu a Shahuci Primary School. Za mu shiga tun san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu, amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya. Duk mun yi wannan, nayi wannan a Shahuci Primary School. Daga baya sai aka kai babana Kaduna. Da aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna, wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna. To daga nan nayi zan shiga aji uku, sai aka yiwa babana kuma transfer aka kai shi Zaria. Sai na shiga Nurul Huda, wata Islamic makaranta ce. To ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda, sai kuma aka sake mai da babana Kano. Sai na shiga abin da provincial girls school, a lokacin sunan ta provincial girls school. Ba nan ne ina cikin nan ne har suka bude aka mai da ita shekara girls secondary school. To a nan ne karatuna. Sannan na dan taba karatu da abin nan British, abin nan Bennett Correspondence College. Na yi karatu briefly duk da daji ban gama course din da na dauka ba. To sai karatun Muhammadiya kuma gaskiya a gida ne, dan gidanmu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world, kuma gidanmu ma babanmu na karatu, so duk Islamiya ta a gida ne karkashin babana da uwata. To bayan nan na yi aure. To shi ma wanda na aura din da yake ta hanyar ita sai wannan yayata wata ce shi Balarabin Yaman ne, yana zuwa gidan yan da ya so mu gani na abin da sai yake cewa yaya ta waye ba ce ce wannan, sai ta ce kanwarta ce, sai yake to shi kenan matata ce. Daga lokacin nan ya zo sai dinga kira na matata, da haka sai na dinga gudu ma in na ji ya zo sai gudu wai. To haka dai har Allah ya yi aka yi auren. To shi ne big history ɗina.
A lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa?
Lokacin da na yi aure shekara 14. Ina da 14 years ne aure, duk karance-karancen da ne na yi shi a gidan miji na yi.
To bayan kin yi aure, baki samu wata matsala ko tangarda don wajen ci gaba da karatunki ba?
No, wallahi ya bani encouragement yadda nake so, da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama. Kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki lose interest, kawai tunda kina karance-karance kuma ina rubuce-rubuce tun daga lokacin ma. Don ina da littattafai yanzu ba 30 waɗanda na riga na gama da ban buga ba, wanda ko ban na fara ban ƙarasa ba ma ba su da iyaka. To kin gani babu wata matsala a kai, kawai interest ne. By the time da aka rice statistics din ga na lose interest in je in zauna a aji in karatu, sai kin ci gaba a gida.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu dora a kan wannan hirar da Hajiya Hafsat Mashal. Yaya aka yi ta shiga siyasa, kuma ina ta mai da hankali yanzu? Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hawwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. Amma da jinsu duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
To sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da Jinde Hamza da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.